Baba Suda, Sarkin Labari.
Wani ɗan dila da laya masu damfarar 'yan shari'a da sunan za su fitar da su ya tsinci talatarsa a Laraba lokacin da ya yi yunkurin karɓar naira miliyan 7 akan wani babban laifi.
Wallahi ma na kira na yi kawai akan dai in taimake shi, ina kan harka ta, ina kan sana'a, na yi kira ne kawai wannan abin kuma ya kasance. Ni ban saba irin wannan harka, ni ko kuma ban kada ba.
Ita kuwa wata sabuwar mai jego da ta kwana biyu bata hambaɗa kayan mayan ba, ta ce a taimaka ko sigari ce a bata ta busa ta ɗan rage zafi.
Sigarin wai ka dan yi liban mana, ka dan rage dan charging ya dan yi sauka. Ana samun relief ma ko ba a sha ba, an dai mutum hankalin shi a kwance yake zai wannan. Kuma yau eleganti nake son zuwa.
Shin kowa ina ne kuma me ya hada me jegon da kayan madirin? A hannu guda kuma a yayin da rundunar 'yan sanda ta samu nasarar kama ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da ƙone mutumin nan da iyalansa cikin dare a gidansa da ke unguwar Gayawa.
Wani bawan Allah ne ya ce in jo in raka shi wani aiki zai ban 200,000, shi ne muka je gidan marigayi wanda aka ƙona. To ni gaskiya ban san ma mutuwa zai ba bawan Allah.
Shi kuwa mutumin nan da aka kama saboda zargin ya ɗaure 'ya'yansa uku a ɗaki tsawon kwanaki har ma ɗaya ya mutu. Shi ma a wannan karan ya mutu a hannun mahukunta.
Yana da ciwon zuciya, yana da hawan jini, kuma da ya fadi kawai sai muka dauke shi muka kai shi asibiti. Lokacin ya je ya cika.
Za mu ji yanzu ko yaya za a yi shari'ar. Kuma murfin shirin namu na yau zai kasance kalmominmu na fada. Ku dakace mu. Mai sauraro, assalamu alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi soran ɗinki ne ke muku sallamar, tare da farin cikin sake kasancewa da juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Juma'a, wanda bisa al'ada muke yi wa shirin mabuɗi da karatun labarai, inda a yau jakada Aliyu Wali zai karanto mana su.
Gamayyar ƙungiyoyi masu zaman kansu a nan Kano sun buƙaci masu ruwa da tsaki da su ja hankalin gwamnatin Kano kan wani yunkuri da suka ce sun gano tana yi na sauya mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusu na biyu masarauta daga Kano zuwa ta Bucci. Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawun gamayyar ƙungiyoyin Ibrahim Ewaya ta rawaito cewa batun turka-turka akan masarautu al'amari ne da ke gaban kotu. Wanda kuma Tintini ta yi umarci cewa a tsaya a inda ake, don haka bai kyautu a ce za a yi wani yunkuri da ya saba da umarnin kotun ba.
Shugaban Kadiriyya ta Afirka a ɓangaren mata, wato Malama Barakatu Adamu Ɗanbata, ta bayyana cewa iyaye su ne uwa uba wajen baiwa 'ya'yansu tarbiyya. Malama Baraka ta bayyana hakan ne a yayin wata addu'a take jagoranta duk shekara a masallacin Kanzu da ke kan titin Katsina. Wakilanmu waɗanda suka halarci taron, Nasir Khalid Abubakar da Abba Ibrahim Lafazi, sun rawaito cewa mata da yawa sun halarci taron, cikinsu kuwa har da 'ya ga sarkin Musulmi da kuma mai ɗakin marigayi sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero.
A nan kuma shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa a nan Kano Muhammad Baban Dede ya ce hukumar ta shirya mayar da wasu 'yan ƙasar Koriya su 12 ƙasar su a mako mai kamawa saboda zama a Najeriya ba bisa ka'ida ba. Muhammad Baban Dede ya bayyana hakan ne da safiyar wannan rana a wata zantawar su da gidan rediyon Dala, inda ya ce hukumar tana mayar da bakin haure kasashen su kamar yadda ake dawo da 'yan Najeriya daga wasu kasashen idan suka kauce ka'ida. Shugaban na hukumar shige da ficen ya kara da cewa hukumar ta kuma yi dauki ba dadi da wasu mutane biyu da suka yi kokarin shigowa kasar nan da bindigu ta iyakar jihar Katsina da Nijar, inda a yayin gama ɗaya daga cikin mutanen ya rasa ransa aka kuma kama ɗaya.
To daga karatun labaran sai kuma jakadiya Yusra Ismail Zubair, wadda za ta karanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yadda wani mutumi ya yi ƙarar abokin kasuwancinsa saboda ya ce da kare aka yi mar hakika.
Za mu fara da saƙon Ibrahim ɗan ɗaci Dunwade ɗan Kadai, inda yake cewa wai dama an ce shari'a saɓanin hankali, masu iya magana sun ce dokin mai baki ya fi gudu. Allah ya kyauta, amin. Ita kuma Ummul Kausum Ahmed Bello cewa tai a yanka wa musulmi kare a matsayin rago, Allah ya ba wa kotu ikon yin hukunci. Shi ko wannan cewa yake suna da kare kuma, to Allah ya ba da ikon yin gaskiya. Sako daga Jamilu mai gilas mariri, a gaskiya ƙazafi ba daɗi, Allah ya kare mu. Sako daga Ahmad mai shayi Ikawa jihar Kaduna, shi kuma Aishiru maji dadi ga dautan burawa cewa yayin idan an tabbatar da gaskiya a bi masa haƙinsa shi ma wannan cewa yake gaskiya bai dace ba suna da kare Allah ya sa mu dace amin daga Abubakar Karaye zamu karkare da sakon Aminu kunya Ja'im da kuma Bakir DKD Gurjiya inda suke cewa tofa Allah ya kyauta Allah ka tsare mu daga sharrin zuciya amin ya Allah masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta nasu ba mun gani muna godiya
to madalla jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yanda wani dan dila da laya masu damfarar ƴan shari'a da sunan za su fitar da su ya tsanci talatarsa a Laraba lokacin da ya yi yunkurin karɓar naira miliyan 7 akan wata babbar shari'a tunda farko dai ana zargin wani mai suna labaran Abdullahi ne da laifin kisan kai a gaban babbar kotun jiha mai lamba 17 karkashin Justice Samini Rabi'u kuma shari'ar tana cikin ci gaba da tafiya ne bisa tsarin doka ana bin matakai kwatsam sai wani mutumi mai suna Muhammad Nura ya hada kai da wasu mutane biyu waɗanda ɗayan su ma mai sana'ar siyar da nama ne Ahmad Isyaku inda ya same shi har wajen sana'ar sa tafawa yace masa ya zo ya bashi gudunmawa kan wani al'amari bayan kuma sun hadu su biyu sai ya sake gayyato cikon na ukun wanda ya tsere ba a kama shi ba inda akai zargin sun yi gamayya wajen nuna cewa su wasu ne suna da ido da kwalli kuma karan su ya kai tseku dan haka za su iya kutsawa su rinjayar da shari'ar a sallamu wanda ake zargi da laifin kisan kan ba tare da an yi komai ba amma sai dai sharadin shine sai an ba su naira miliyan 7 haka dai aka amince aka fara cuku-cukun yadda za a ba su makudan kudaden karkashin jagorancin shugaban nasu Muhammad Nura to amma fa sai dai kashe nasu bangaren domin dai ba a kai ga biyan kudin ba shakku suka shiga aka fara tunanin cewa su din fa ba kowan kowa bane idillalin turoso cikin wata salon iya magana dan haka aka gane cewa ƴan dila da laya ne ko kuma tsutsotsin kotu masu damfarar ƴan shari'a da sunan za su rinjayar da shari'ar su nasara dan haka ne aka kai rahoton su ga hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS saboda yadda mahukunta suka jima suna tarkon irin su ƴan dila da laya duba da yadda suka jima suna bata tsarin shari'ar inda DSS din suka yi ta bibiyar su wato tracking ta wayar hannu har ta kai sun kamo su sun kuma gurfanar da su a gaban kotun magistrate mai lamba 72 karkashin mai shari'a Aminu Garba Gabari wadda ke zamanta a Nomansland inda aka karanta musu tuhumar amma sai suka musa shi kuma mai shari'ar yace a dawo da su a ranar litinin mai kamawa jim kadan dai bayan fitowa daga kotun mun yi kokarin jin ta bakin ogan waɗanda ake zargi da dila da layar wato Muhammad Nura amma sai tsuru-tsuru yake cewa komai shi kuma abokin tafiyar tasa ya maganti kadan yace ai shi Muhammad Nuran shine ma ya dama masa salalan tsiya ya ja shi cikin wannan al'amari
wallahi ma na kira na iko akan da in taimake shi ina kan harka ta ina kan sana'a na yi kira ne kawai wannan shi wannan abun kuma ya kasance ni ban saba irin wannan harka ni ko kuma ban kada ba
yi maka alƙawarin wani kaso daga cikin kuɗin ne
a ko daya
to kan wannan batu ne dai muka zanta da kakakin kotunan jihar Kano Baba Jiba Ibrahim wanda ya ce dama ƴan dila da layar ko kuma tsutsotsin kotun sun jima suna mutsu-mutsu cikin al'amuran shari'a
tun daga lokacin da waɗannan mutane ƴan dila da laya ko kuma tsutsotsin kotu suka fara zama barazana ga mu ma'aikatan kotu aka ɗauki mataki tun a wancan lokaci mai girma Chief George da mai girma Grand Kadi aka haɗin gwiwa aka saka kwamiti na wato mutanen boye waɗanda suke zagawa suke irin wannan to alhamdulillah abubuwan nan sun riga sun ragu kuma yanzu zaka ga ana kama irin waɗannan mutane ba sa kaiwa gagaci daga ainihin mummunar aniya ta su ai shi ɗan dila da laya ai zaka caje shi ne wato da sojan gona sannan kuma ka sake tuhumarsa da irin laifin da ya aikata na cuta ne yayi ko zamba cikin aminci ne yayi ko kuma wani abu ne na damfara duk irin waɗannan cajika za su iya kama waɗannan mutane
Baba Jiban ya kuma ce su ma ƴan shari'ar ya kamata su koyi naƙi idan aka ce su bayar
har kullun abin da muke kira ga makaraya mato ma'ana mai kara da wanda aka yi kara shine kada ka shiga harabar kotu wani ya zo ya ce maka ka kawo kuɗi domin ka samu wani taimako na shari'a ko ya ce ka kawo kuɗi za a kai wa alƙali ko ya ce ka kawo kuɗi za a kai wa magatakarda na kotu domin ainihin ka samu wani sassauci akan wata shari'a da kake ita a gaban wannan kotu idan ka koyi naki akwai kuɗaɗe da mun sha bayanin su na halak wanda doka ta yadda a bada su a gaban kotu amma dukkan kuɗaɗen da ba za a baka rasiti ba to wannan ba halattaccen kuɗi bane duk kuɗin da yake na halak akwai rasiti wanda za a baka akan sa
to tuni dai jami'in gidan ajiya da gyaran hali Shu'aibu Lawan Kura da masu taimaka masa Salisu Ashir Daurawa mai jiran kaɗan da abokan aikinsa suka saita waɗanda ake zargi da aikin dila da laya ko kuma tsutsotsin kotun hanyar zuwa gidan ajiyar kafin litinin ɗin a sake gurfanar da su kuma wannan shine jigon rahotannin namu a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 08091449 sai kun aiko to kafin mu je masallacin juma'a bari mu dan yi waye-waye domin mu kawo muku ci gaban wasu labarai biyu da muka kawo muku su a jiya da shekaran jiya inda ya zuwa yanzu rundunar yan sanda ta samu nasarar kama ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kone mutumin nan da iyalansa cikin dare a gidansa da ke unguwar Gayawa da kada Abba Isa Muhammad shine ya kawo mana labarin a Laraban nan dan haka yau din ma gashi da ci gaban labarin
tun da rundunar yan sandan jihar Kano ta kame guda daga cikin mutanen da ake zargi sun bi dare sun bankawa wani magidanci wuta a gidansa da ke unguwar Gayawa a nan birnin Kano lamarin da ya sanadiyar mutuwar magidancin matarsa da kuma yarsu karama mace har ma mun samu zantawa da wanda ake zargin ya kuma bayyana irin yadda suka yi wajen bankawa magidancin wuta
wani ban Allah ne ya ce in jo in raka shi wani aiki je ban 200,000 Ali Abdullahi Anas a Gayawa yake shine muka je gidan marigayi ba wannan bawan Allah banda haƙuna to ni gaskiya ban san mutuwa je ba bawan Allah dan da na san mutuwa je da ba haka ba za ta kamar misalin karfe 2 ne na dare ni dai na je na ba shi kuɗi ko ya kashe shi shi kuma yana cewa ina ikirarin barayi dama a sama nake yunkurin da nayi zango da yana ji irin karan nan ta wuta bum kamar bum to wutar sai ta taba ni tana taba ni sai na fado ina fadowa shine wutar ta dan kokkona na haka da Peter ne a cikin jarka dan ni wallahi ban san Peter bane ba ma da ba haka ba ta fada da ni
DSP Abdullahi Haruna shine kakakirin da na yan sandan jihar Kano ya kuma bayyana cewar jami'a an suna operation kankace kwabo su ne suka dakumo matashin kuma suna zabarin sauran domin daukan matakin da ya dace akan su na girbe abin da suka shuka
dama mun yi alƙawari akan cewa irin wannan bata gari wanda za su je su dauki ran mutane har gida ba za mu bar su ba duk abin da ya faru kuma jaruman mu na yan sanda na karkashin operation puff ada wato kankace kwabo ana sa wutan nan muka shiga lungu da sako na cikin garin nan sai da muka samu labarai muka bi shi ya gudu daga cikin gari ya shiga kauye ya je gurin kakarsa Abuya a can muka je muka kamo shi gashi da man ta farko kinsa ga wutan nan gobara ta kama shi ma shi ma ɗayan wanda suka je suka aikata aikin tare da shi zamu kamo shi kuma zamu kokarin bincike akan wannan lamari
to dama dai masu iya magana na cewar abinda ka shuka shi zaka girba Abba Isa Muhammad Baba Suda
to a yayin da dubin ɗaya daga cikin masu kona mutumin shi da iyalansa cikin dare har gidansa unguwar Gayawa ta cika shi kuwa mutumin nan da ajiya muka kawo muku labarin an kama shi saboda zargin ya daure ƴaƴansa uku a daki tsawon kwanaki har ta kai ɗaya daga cikin ƴaƴan nasa ya mutu shi ma ya zuwa yanzu ya mutu a hannun hukumar NAPTIP dan haka nema daraktan hukumar mai kare haƙƙin mata da ƙananan yara ta NAPTIP din a shiyar jihar Kano da Jigawa Shehu Umar ya yi mana ƙarin haske.
Ba mu fara bincike akan shi ba. An kawo shi misali kamar 6:30 na yamma. Bayan wannan bai ma kai minti 30 ba. Ya ce zai kama ruwa a gaban matansa ta yi fa'i sai matar ta ce bai da lafiya. Ina zuwa asibiti kuma yana shan magunguna. Ta ce yana da ciwon zuciya. Yana da hawan jini. Kuma da ya fadi kawai sai muka dauke shi muka kai shi asibiti. Daga can ya je ya cika. Motala muka kai shi. A'a case bai kare ba. Za mu ci gaba da bincike because yana da makota. Dole za mu sake koma garin mu samu ta ne mu tambaya Alisa ya yake yi akwai mataki da suka dauka kafin mu je
to wannan labari dai gabanin kawo muku shi mun sanya muku shi a shafin mu na Facebook inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsa akai kuma jakadiya Maryam Muhammad Usman ta leƙa mana shafin
da sakon antizi sheka gidan leda zamu fara inda take cewa Allah ya kara tona musu asiri hukumar yan sanda ku yi ta kama su daya bayan daya madalla da jami'an tsaro ku ci gaba da kokari sako daga Hafizu Husaini Yusuf Kura dan Allah mahukunta su hukunta su daidai da abin da suka aikata sako daga maman Zara'u Hausawa yan babura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya gafarta wa wannan mutumi da shi da iyalansa sako daga Mujtafa Abdullahi Suleiman shi kuwa awwal mai shayi cewa yake yi a gaskiya imani yayi karanci a gare ku da fatan hukumar yan sanda za ta fadada bincike domin gano sauran masu laifin Allah ya kara tona asirin masu irin wannan hali su kuma Allah ya ji kansu ya gafarta musu sako daga Ahmad Abdullahi duba da yanayi na lokaci da sakon Rabi'u Muhammad Awwal zamu karkare inda yake cewa ai musu hukunci yadda musulunci ya tanadar waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonninku ba mun gani muna godiya
to kuma dai za ku iya ziyartar shafin namu na Facebook Dale FM Kano 88.5 dan ganin irin labaran da muke sanya muku har ma ku aiko da ra'ayoyinku akai ko kuma ma ku ziyarci shafin mu na internet www.dalefmkano.com dan ku saurari shirin kaco kan baki daya ko kuma ma shirye-shiryen tashar kai tsaye a lokacin da suke tsaka da gudana duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya kuma da haka za mu yi wa Abba Isa komi ta cikin rahoton hudubar Juma'a
hudubar da limamin masallacin Juma'a na masharar Al-Haram dake unguwar Sabuwar Gandu a karamar hukumar Kumbotso dake nan birnin Kano ta maida hankali ne game da ilimi mai amfani kamar yadda limamin masallacin Sheikh Khalifa Malam Zakar Malam Muhammad mai mariya mana karin haske jim kadan bayan idar da sallar Juma'ar
ilimi mai amfani shine aiki da shi da kuma ka'idojin abin da Allah ya ce da kuma ayoyi daga cikin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ubangije nuna mana cewa ilimi muhimmin abu ne kamar yadda Annabi sallallahu sallama yace da wanda ya haɗu yana neman ilimi kuma ilimin yayin nufin zatin Allah da shi to Allah zai sa halimar hanya shiga gidan aljanna
Khalifa Malam Zakar Malam Mamman mai dan mari ya kuma ce akwai ilimin da ba shi da amfani
akwai ilimin da ba shi da amfani nan akwai hadisin da yake sallahi ilman nafi'an roki Allah ilimi mai amfani wa ta'awudhu ku nemi tsarin Allah min ilmin la yafu da ilimin da ba shi da amfani ilimin da ba shi da amfani gashe ga tarin shi ba amfani da shi san zuciya da rashin kirki da abubuwa wanda bai kamata mai shi ba yana yin abu kamar jahili ne yake yin aiki kamar bai taba karatu
ba da fatan Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya kuma sa mu amfana da hudubar Juma'ar amin Abba Isa Muhammad Baba Suda
to an gaida Abba kuma daga masallacin za mu leka kasuwa
Kamfanin dan kasa na gari
M-Zakir Computers
ya kawo gallagallan computers waɗanda duniyar masu ilimi ke amfani da su
a kamfanin M-Zakir suna sayar da nau'ikan computers waɗanda ake yayi latest computers
har ma da waɗanda aka nema aka rasa
suna sayar da 'yar mutashar computer
mini
medium
da kuma manya dukan su a cikin kaloli masu kyan tsari da design
da tsaleliyar computer slim mai dadin riko da i-series masu high generation dukan su masu dauke da graphics da kuma gaming system na ɗaya bakewa
M-Zakir na bada garanti a duk kayan da ka saya
muna maraba da masu sayan daidai ko sari
akwai rage na musamman ga masu siyan na makarantu
sai a nemi mu a lamba 13 daura da karshen gadar sama ta Ibrahim Tire Road Benin suna kallon yamma
ko lamba 36 a Berit Road
ko lambar waya 08030361201
kana fama da matsalar abun hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi ko ko makaranta zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abun hawa a kusa da kai to jama'ar Kano albishiru ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauki da mutum zai sauki application a wayarsa domin a duk lokacin da kake buƙatar abun hawa mota ko babur mai kafa uku sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a dauke ka inda kake a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa za zaka iya daukan drone ko kuma tare da passenger wani abun burgewa shine idan kai mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayan ka ofishin Mira ka je ka karba garin abun burgewa shine zaka iya biyan mu da kuɗi cash ba lalle sai ta katin banki za a biya mu ba ga tsaro da kwanciyar hankali babu fargabar haduwa da masu kwace da cutar bil adama zaka iya samun kyautar Mira 20,000 duk wata idan ka tura ɗan uwa da abokai sakon gayyatar amfani da Mira domin sauke wannan manhajar sai a shiga Play Store Android a Application Store Aware iPhone sai a rubuta Mira akwatin bincike nan da nan zai bayyana da zarar ka sauke zai fara aiki nan take Mira sifuri a sauƙaƙe
sai zo a daukar ka
to madalla to yanzu kuma sai hukumar Hizba inda wata mata da muka kawo muku labarin ta a makon da ya gabata cewa hukumar Hizbar ta kamo ta da tsohon ciki a yawon tazubar ta kuma sha zakami tana tambele har ma kuma hukumar ta sallame ta tare da danka ta a hannun shakikanta to sai gashi a wannan karan kuma bayan yan kwanaki kadan an ganta ta haifa cikin ta kuma sake shan kayan madirin tana tambele a bakin titi samfurin kwashi kwarab da danyen jarir lamarin da ya sanya wasu mutane suka sake kama ta tare da danka ta a hannun hukumar Hizbar musamman ma don gudun kada rayuwar jaririn ta salwanta tunda dai yawo take a titi a buge da danyen jaririn inda bayan kawo ta hukumar Hizbar aka ci gaba da bata kulawa ita da jaririn nata a hannu guda kuma ana sake binciko iyayen nata har ma ta fara kyan gani saboda yadda ta jima bata sha kayan mayan ba dalilin da ya sanya ita kuma ta shiga halin matsuwa da takura saboda rashin kayan mayan har ta kai ta fara fusata tana ta masifa kan cewar tunda dai an hana ta kwayar roci to a bata koda sigari ce ta buƙaƙa dan ta samu sukuni
sigarin wai kadan yi liban mana kadan rage dan charging ya dan yi sauka ana samun relief ma ko ba a sha ba an dai mutum hankalin shi a kwance yake zai wannan kuma yau eleganti nake son zuwa ina zuwa da macen ma
yanzu ya kika ji zaman ki anan
a'a office din nan na gaji da shi
me yasa
kawai haka nan akai ni gwammajan daga gwammajani ma ya wanza ni jummai Yusuf eh layin masallacin izala gaba kadan
to ita ma dai wannan me jego mukaddashin komandan hukumar ta Hizba Shehu Tasu Ishaq yayi martani akan al'amarinta
nasara ta farko ana kokarin tattaunawa da iyayenta yadda zai zama an killace ta kuma an musu sulhu sun hakura da kaddar da Allah ya dora musu na mummunan hali da ta shiga abu na biyu kuma kasancewar kwana biyu da ta yi nan ba ta shan komai har ita kanta buƙatar sha din ta fara raguwa
za a bata sa za a samu mata sigarin tunda ta sauko ta bar rocin
a ita tsarin addinin musulunci ba haka yake ba shi duk laifin da aka riga aka hana shi to kuma ba a dawo da hana mutum a ce ta dirijiyan a duka yadda ta hakura da wancan ita ma wannan bukatar za ta hakura da ita in Allah ya yarda
to sai mu ce Allah ubangiji ya kyauta ya kuma shirya amin kuma da fatan masu ruwa da tsakin iyaye da sauran mahukunta za su gaba da yin duk me yiwuwa wajen dakila shaye-shayen na ƴaƴa mata har ma da na sauran mutane da suke yi tunda dai ba abu ne mai kyau ba kuma da haka za mu je ga fannin mu na kalmomin fada wanda jakada Abubakar Sabo zai kawo mana shi
a wannan makon zamu duba ne akan kalmar dama da hauni bilaka ko me kalmar take nufi dan jin cikakkiyar ma'anar kalmar mun tuntubi malam Bakir Kabir Khalil kofar kwaro ta wayar tafi da gidanka gashi kuma da ƙarin bayanin ma'anar kalmar
dama da hauni bilaka tana nufin wato hagun sarki da damansa duka su zama daidai idan ma mutane ne a tsaye su kawai sarki ya taho ko ma menene a gurin tsak sarki ya taho
wannan kalma akwai wani gurin da ake fadarta ko a ko ina ana iya fadarta
eh kamar misali ya fito ko aina ne ma za a iya fadarta musamman in yana tafiya
su waye suke fadarta al'ummar gari ne suke fada musamman idan sarki ya fito ko kuwa waɗanda suke tattare da shi musamman manyan bayi ko bayi za a ce na sarki
kaji wannan kalmar tayi kama da mutanen gari kaga bace ba don haka mutanen sarki ne suke fada
fatan za a biyo mu wani makon don jin mu dauke da wata kalmar da take banta da fada Abubakar Sabo Baba Suda
To kafin mu karkare shugaban karamar hukumar Nasarawa, kunan rabin Lamin Sani ya kaddamar da bude kasuwar waya ta GSM a tsamiyar Boka Hotoron Kudu, wadda aka yi wa lakabi da Dr. Lamin Sani GSM Market. Kasuwar da ke da shaguna 200 da kuma manyan rumfuna guda uku. Ake kuma sa ran akalla matasa 300 ne. Za su daina zaman banza su kama kasuwanci a wannan kasuwa. Taron kaddamarwar dai ya samu halartar manyan mutane daban-daban, ciki har da dagacin Hotoro, Alhaji Ashir Abubakar da kuma Alhaji Ado Abdu Land Officer na wannan karamar hukuma. Sai kuma shugaban kasuwar Hassan Bawa Sagama. Dan haka yanzu kofar kasuwar abuɗe take ga matasan da ke da shaguna ciki don su fara sana'a. Kuma a yayin taron, Honorable Lamin Sani shugaban karamar hukumar yayi jawabi.
Wannan karamar hukuma ta samu wa karamar hukuma da ma makwatan wannan karamar hukuma aiki sama da mutum 500. Ina godiya ga Allah da ya bamu wannan dama. Ina son amfani da wannan dama da kira ga al'umma da za su amfana da wannan da su iya bakin kokari wajen yin abin nan tsakani da Allah da yin ayyuka wanda za su haɓaka kasuwar, wanda za su daga tattalin arziki na wannan karamar hukuma da kuma tattalin arziki na jihar Kano gabaki daya.
Aro baki daya kuma anan ne zamu jalin zamun su kuwa shirin a madadin Abba Haruna Idris, Hassan Mamuda Ya'u da Nasir Khalid Abubakar, waɗanda su ne suka yi tiriniyar sada ni da ku. Sai abokan aiki ƴan biyar sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Dinki, nake cewa tammad bihamdillahi wassalamu alaikum.